daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai Shanu
tare da ni Amina Bahari Auna.
To masu sauraro, kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauran abubuwa. A yau 10 ga watan Janairu na shekarar 2020, za mu kammala tarihin daular Usmaniya da muka faro a makon da ya gabata. To koyaya al'ummar wannan daula ta tunkari turawan mulkin mallaka?
Dan ya kwashi tattalin arziki kuma ya mulki, amma ba dan ya hana mu addinin mu ba, kuma yana da karfi da zai iya bindige mu. Saboda haka abin da ya kamata mu hakura mu war masa mulkin da tattalin arzikin har Allah ya kai mu lokacin da ƴaƴan mu za su zo kuma su karbi wannan abun hannunsa.
Ko ƴaƴan sun zo. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da Ibrahim Ado Kurawa, wani marubucin littafi, akan ɗan takaitaccen tarihin daular Usmaniya.
Yau kuma za mu cika alƙawarin da muka yi na kawo muku ƙarshen wannan hirar. Muna kuma tafa da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafukanmu na sada zumunta. Sai ku kasance tare da mu a cikin shirin
yau da gobe. Sauraro, yanzu dai bari mu fara da karanto amsoshin tambayar da muka yi maku a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter, inda muka ce Sakkwato birnin Shehu ta Bello mai da kasari zuma. Me kuka sani dangane da wannan karin magana, dangane da wannan kirarin? Ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko a yau daga shafin Twitter ta fito daga wurin Ishaq Yarima Gambo, inda ya ce Sakkwaton Shehu dan gaskiya aka yi ku.
Shi kuwa Musa Adamu Rimi ya ce, mu dai mun san wannan kirari tun muna kananan yara, amma gaskiya har yanzu ban san ainihin amsar ba.
Shi kuma Ibrahim Umar ya ce, garin ilimi, sarauta da jarumta, Allah ya ji kan Shehu.
To amin. Shi kuwa Ashiru Hassan Tingno ya ce, yau da gobe, yau kun taba jihar kakanninmu. Ni a fahimtata annan ana nufin shi ba Sakkwaci bai goyon bayan ƙarya, shi yasa ake musu wannan kirari, ku tashi lafiya.
To shi kuma Sani Alhassan Girgir ya ce, yau da gobe, amsan anan ita ce, wahala ta zamo jin daɗi. Wannan kirarin ya samu ne tun lokacin da suka tsinci kansu a kangin wahala, amma daga baya sai daɗi ya zo musu.
Shi kuwa Abdullahi MD Madawaki ya ce, ba ta Bello an kace ba ta Shehu an kace.
To
ya ce, idan suna son abu ko mai muninsa za su iya sauya shi zuwa kyakkyawa, idan suna son abu duk yadda ka bata shi ba zai sa su ga muninsa ba.
To sai Yasir Kulman Abdullahi ya ce, abin da ake nufi da mai da kasari zuma, shi kasari dai wani ruwa da in mun wanke kwanuka, wato in mun wanke kwanukan da muka ci abinci ne, shi yake zama ruwan kasari. Abin nufin anan shi in ba Sakkwace ya ga, wato shi in ba Sakkwace ya ga dama, zai mai da abin da ba zai yi wahalan samuwa abin, wato zai mai da abin da ba zai wahalan samuwa abu mai kyau.
An samu ta ƙarshe ta fito daga Sambukoko inda ya ce abinda ake nufi da mai da kasari zuma shine idan ba sakwace yana son abu to zai gyara shi sosai idan bai son abu kuma zai kushe shi.
To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Kuma sauraro yanzu kuma bari mu ja gefe domin sauraron ci gaban tattaunawar Mahmud da Ibrahim Adokurawa.
To da Turawa suka zo sun tarar da wannan tsari har ma da abin da ake cewa documentation waɗannan takardu na bayanai na baya. Sun baddala tsarin ne ko kuma tunda sun ga akwai tsari na tafikar da harkokin jama'a da tattalin arziki da komai sun bi shi yadda sakatarar.
To su dai ka san ya kamata mu san meye dalilin da ya sa Bature ya zo kuma abin da ya sa aka wasu suka sallama tunda kaga da Bature ya zo daular Usmaniyan nan an samu sabanin ra'ayi wanda akwai shi waziri Buhari na Sokoto shine malami a wannan lokaci wanda ya bada mafuskantar da ya kamata abi yace shi dai Bature ya zo dan duniyar sa ne dan ya kwashi tattalin arziki kwashi abun arziki kuma ya mulki amma ba dan ya hana mu addinin mu ba kuma yana da karfi da zai iya bindige mu saboda haka abin da ya kamata mu hakura mu bar masa mulkin da tattalin arzikin har Allah ya kai mu lokacin da ƴaƴan mu za su zo su kuma su karbi wannan abun hannunsa
waziri Buhari.
To akwai kuma wanda suke ganin cewa a'a mu ba za mu yadda ba kawai tsakanin mu da su kawai fada ne wanda ya ce nasara shikenan ko mi shahada ko mi abun nan mu karbi mulki
nasara
yawwa. To saboda haka irin sarki musulmi at-tahir kenan
na'am
da irin su waziri Ahmadu na Kano. Sannan akwai wasu kuma da suke ganin cewa kawai mu hakura ma mu bar kasar mu hijira
kamar yadda wata kila da shi
Kano Ado
yayi kuma shi kansa Sheikh Usman ne
yawa. To kaga akwai wannan to sai ya zama cewa amma mafi yawan mutane wanda suke rinjaye su ne wanda suka bi wannan ra'ayi na ijtihadin wazirin Sokoto Buhari. Sai ya zama cewa to sun yadda shikenan sun yi saranda. Bature ya ce to a magana saranda da za ku yi ni zan yi mulki. Magana tattalin arziki nawa ne. Duka saboda shi Bature abin da ya kawo shi yazo ya sace dukiyar al'umma kuma ya kafa irin nasa ra'ayin ne yanda za a tafiyar da duniya. To kafa ra'ayinsa ne yanda za a tafiyar da duniya wannan abu ne mai daukar lokaci. Kuma ba za a iya yansa a lokaci guda ba amma kwace mulki da kwace abubuwan tattalin arziki abu ne wanda yi sanan take saboda haka kuma da ya ga cewa ai ba zai iya yin wannan abun ba yazo ya ce kai sarki ba za ka yi mulki ba ni ne zan ranka yi yaga zai yi wuya ina yake da mutanen gaba ɗaya su tura 300 ne
da suka zo
amma suna da bindiga mai karfi wanda in sun harbata mu mutanen wasu irin wannan bindigar za ta kashe watakila mutum 100 ko fiye a lokaci guda. To kaga tunda igwaci mu kuma yar bindigar da suke da ita ma an sun harba ba lane ta kai gare su ba. To saboda haka suna da karfin soja amma ba su da jama'ar da za su yi mulkin sai suka ga cewa to abinda ya kamata su yi wannan sarakuna
da kuma batu na sadarwa
yawa ga batu na sadarwa wannan sarakuna da suke mulki su mai da su ma'aikatansu sai ake cewa wai indirect rule amma in ka duba alal hakika ai ba indirect ba ne su ma'aikatan tura ne sai suka mai da sarakuna su zama ma'aikatan Bature cewa eh to za ku yi mana aiki za ku karɓo haraji za ku bar doka za a hana tamikin bayi za a yi waye duk suka zana amma kuma ma'aikatanmu ne in kun karɓo harajin nan ga abin da za mu ba ku
daga cikin abin da ku karɓo
amma duk abubuwan da za a yi ƙasa mu za mu tsara saboda haka Bature ya shimfiɗa railway dogo daga Lagos zuwa Kano saboda a ɗibi gyaɗa daga nan a kai musu su kuma idan sun yi mai sun yi wasu abubuwa na alati na duniya su kawo mana musiya mutanenmu kuma su yi leburanci abinda aka wasa na kuɗi wanda aka dawo aka daina amfani da kuɗin da muke da shi aka kawo kuɗin Ingila wanda sai ka aiki irin wanda Bature yake so zaka samu wannan kuɗin ko ka yi noma ka sayar musu da gyada ko audigarka zaka samu ka gaba daya aka canja akalar tattalin arzikin ya zama cewa tattalin arzikin da muke da shi da mu muka tsara yanda muke so amma yanzu su suka kara yanda suke so tunda su suke da abin da Bature yake kira monetary policy ko su za su ce yau ga kudin da za a kashe
tattalin arziki da kudade
to kaga Bature ya kawo wannan kuma ya kawo tsari na cewa yanzu irin nawa ilimin yanda nake san sa haka za a yi shi saboda haka suka yi makarantu irin nasu idan baka shiga ba an ci gaba da daukar mutane wanda ba su da certificate na boko tunda Bature da yazo da babu wannan amma an koya musu yanda za su yi ABCD 1 2 3 4 su yi lissafi su rubuta Bature record kuma su fara koyawa yara har wannan abu ya zama an kafa asasin sa wanda da bamu da shi to da wannan Bature ya yi amfani ya kafa mulkin sa
wai sadda aka yi waɗannan abubuwan Shehu Usman na da rai ko kuma dan
Shehu Usman ya yi wurin shekara 80 da rasuwa kafin Bature ya zo kuma Sarki Musulmi Muhammad Bello ma ya rasu babu sun ƴaƴansu da yawa sun gaggaje su an yi ta mulki wannan yayi wannan yayi in ka duba daga shekara 1804 lokacin da Shehu ya hijira zuwa 1903 Bature yazo ka kusan shekara 100
kusan shekara 100
yawa saboda haka wannan daula da abubuwanta kusan shekara 100 ta yi daidai to kaga kuma Bature yazo ya shekara 60 ko 57 yana mulki sannan ya bawa wanda yake so wanda ya musu tarbiya suka ci gaba da Najeriya
to kaga za a iya cewa kamar abin da shi waziri Buhari wazirin Sakkwato ya hasashe shine yawan zo kuma duk da cewa dama haka aka karba wato an aminta cewa dau wannan shawara ta sa kenan ba a samu akasin abin da shi ya fada ba ma'ana tura da suka zo sun kwace mulki ta tsaron arziki amma dai sun bar mutane suna sallah kuma suna
to ai tana za ka gane cewa su irin su waziri Buhari malamai ne wanda Allah ya ba su baiwa saboda suna da ikhlasi
na'am
a duk abin da suke babu wani magana san zuciya a ciki kuma shi bai je Oxford ko Cambridge ko Harvard ya karatu ba
bai je al-Azhar ba
a nan a Sokoto a gidan waziri ya rayu da irin tarbiyya ta Shehu Danfodio amma ya ga cewa idan za a yi yakin nan wataƙila Bature zai kashe mu baki daya duk wanda suke da wani abin arziki ma ya kashe su yazo kuma ya tabbatar da mulkinsa kamar yadda suka yi lokacin da khilafatin yazo lokacin Sarki Musulmi Muhammad Bello ai suna magana da shi ce ai mun samu labarin abubuwan da kuke a kasashen Laraba ku je ku kashe mutane ku karɓi mulkinsu saboda haka ita daular Sokoto ɗaya daga cikin abubuwan da yake ya kamata ya zama darasi a kanmu shine tarbiyyar da suka yi wa ƴaƴa da jikoki wurin yadda za a tafiyar da mu'amala da mulkin jama'a kuma yana nan kaga kamar yadda suka bar gidan waziri ba irin zaka ce kamar tsari ne na Bature amma ba lalle kamar ba na Baturen ma tsari ne nasu na kansu wanda suka dora ƴaƴa da jikoki a kai kuma wannan abun ya ta tafiya har aka zo kan shi kansa waziri Buhari ya ga cewa ga irin abin da za mu fuskanta kuma ga abubuwan da suka faru a kasashen musulmi mu ma ya zo mana yanzu to ya zami kawai mu karɓi kaddara tunda za a bar mu sallah mu abubuwan da suke wajibin mu to wannan abubuwa kuma da suka shafi tattalin arziki suka shafi mulki zaka zo kai mulkinka amma ka yadda ne sallah ba za ka kashe ni ba to shikenan a zo ai kuma ya gani da idansa cewa wa'annan mutanen ya za a yi wa'annan mutane yan tsirari 50 ko nawa ai ba za su iya wanzuwa a nan ba har abada dole sai sun yi mu'amala da mutane to in har za su bar mutane su yi addinin tunda shi Baturen ba addinin ne ya kawo shi ba zuwa ya kawo addinin Nasara ba zuwa ya saci kudin mutane to kaga ai za a iya aiki da shi
haka ne har addinsa ya yi
kuma abin da ya tabbata kenan waziri abin da suka gani Bature ya gama bayan da zai yi Allah ma ya kama shi a can kasarsa an yi yaki da Jamus da Ingila an zo an yi na biyu ba ma yana za su iya yi. Dole da ya sa haƙura tunda sun yi wani tsari na cewa in za mu cinikayya sai mun haɗa da su za su samu kuɗi ta hanyar mu. To saboda haka kaga wannan abu da waziri Buhari ya yi hasashe ne na mutane wanda yake suna da baiwa.
Kenan duk umarni da tsari da da watakila daga ita fadar sarkin musulmi ake aikowa sarakuna yanzu da Bature ya zo sai ya ɗauke wannan abu shi ne tsara yadda yake so za a ringa tafiyar da harkokin jama'a. To tunda sun ɗauki sun amince su ɗauki sarakunan nan misali a matsayin ma'aikata a tarihin an akwai wani sarki da ya bijire ya ce shi ya haƙura tunda ba tsarin nan bane ya sauka ba zai aiki da Turawa.
A gaida na wato Naziru sarkin waka. To masu sauraro kada a sha'afa har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu ji ko akwai sarkin da ya bijire.
To an samu a wurare daban-daban yanda an gurgurje mu tsakanin Bature da sarakuna daban-daban na daular Usmaniya. Kuma a yawanci za ka ga an tilasa wannan sarkin ya sauka ko an cire shi ma kamar a katsina an cire biyu kuma an canja ma mutanen ma da suke yin mulkin wanda yake dallazawa ne an kawo wanda ba dallazawa ne an dasa su an kawo sulubawa. To kaga ai duk wannan irin yanayi ne da ya samu juyi a wannan lokacin ba lalle ne sarkin ya ce ba zan yi abin da kuce ne ba amma kuma watakil halayensa sun nuna baya bin umarnin. Shi kuma Bature zai gane wannan. To kaga irin wannan ne ta rinka faruwa tsakanin su da su Turawan da suke tunda kowane province an kai resident
kowane lardi
an kai Bature shine shugaba kuma an kakkai wasu yan Turawan guda uku ko hudu a matsayin DO na an raba lardin shi ma sai a raba shi gunduma sai a ce wannan wuri na wannan DO ne wannan wuri na wannan DO ne. To akwai ba su da yawa dai Turawa amma duk kaga
da haka sarakunan da suke karkashin wannan gurin
da kuma sojojin da suka dauka Hausa da za su iya bindiga ai da ba su da karfin sojin ba murde su za a karbe ba. To amma saboda sun samu wasu mutane tun daga can Lakuja suke hayar tsofaffin bayi da sauransu suka dauke su runduna ta yaki suka kawo annan bindigogin da mu ba mu da su. To kaga da wannan ga bindiga in ba kai ba za an kuka fara rigima za a zo a murkushe ku.
To tunda shi Amirul Mu'minin ne wannan fada ta sarkin musulmi tana ba da umarni daga abin nan yanzu kuma gashi an samu sauyi a Bature ne yake ba da umarni shi ma kuma umarnin da yake samu ne daga can fada watakila sarauniyar Ingila a zo a ɗabbaka shi a nan yanzu dama kuma shi waziri Buhari ya hasashen cewa wani zamani zai zo wato tura wannan su gama zamanin su tafi kuma hakan ta faru ita ma karo na biyu kaga za a iya cewa hasashe biyu kenan shi wazir Buhari yayi. Na farko ya ce a karga shawarar da ya baya cewa tunda za su bar mu ibadar mu shikenan sannan kuma ya kawo cewa idan za su gama zamanin su wani lokaci su tafi su bar mu. Da Bature ya zo ya abin da ya tafi har aka danka wato watakila aka ci gaba da an dawo da tsari ne irin yadda su lokacin kafin su zo ko kuma abin da ya bari shi aka ci gaba da gani ma'ana abin da ya zo da shi da muke gani yanzu shine har wancan lokacin kuma a al'amura
ba yanda za a yi abin da ake yi da a ci gaba da yin sa wani abu ya shigo dole ya canja kaga da Bature ya shigo
mu shekaru 60
to da Bature ya shigo ai ya canje yanayin yanda za a yi mulki ya kawo maganar native authority kuma kafin ya tafi native authority din ma ya canja ta ya zo an kafa jam'iyyun siyasa an kafa gwamnati a jihar Arewa da jam'iyyar NPC ta yi cewa ga gwamnati guda daya a jihar Arewa sannan ga NANA ga kowane masarauta sannan kuma suka fito da lardi ma aka ce akwai provincial commissioner kamar nan yanzu Kano province lardin Kano da muke da shi kaga akwai NA ta Kano akwai ta Gumel akwai ta Kazawar akwai ta Hadejia duk suna gargashin wannan to kaga wannan duk tsari ne da Bature ya kawo a cikin shekara 57 din nan da yana mulki saboda haka ba a koma wancan yanayin ba amma kuma ai ana tafiya ne har lokacin da za a shafe wannan magana ta sarakuna tunda ya dora hanya da za a bi ayi kuma shi aka yi da Bature zai tafi ba sarakuna ya ba mulki ba ƴan siyasa ƴan boko da ya gina su ya ba mulki
tarbiyantar
yawa su ya ba mulki tunda ya kawo tsarin sa ba tsarin su ba tsarin Bature shine za a yi jam'iyyu za a yi siyasa za a yi zabe ko kuma wani soja zai zo ya karbi mulki yayi ba wai wane ya gada ko wane na gada ba abinda aka yi kenan
da aka hikimar kamar yin jihar Arewa da aka yi tsarin gwamnatin Arewa wato kamar daidai yake da tsarin da Shehu Usman Danfodi ya bari na da lardinan na Arewa gaba ɗaya na karbar umarni daga watakila fadarsa
to kusan ai ka san abinda na gaya maka da farko cewa shi Shehu Danfodi shine wanda ya fara yunkurin hada kan mutane
na'am
tunda ya hada kan duk mutanen da suke kasar Hausa sun zama suna karkashin wata inuwa daya to da Bature yazo ya samu wannan abu tunda shi wane ne ka samu abu lafiyayye zaka rusa ba sai dai ka gina ba tunda ya samu abu na cewa Shehu ya fara kafa wannan mutane ya hada kan Bahaushe ba Fulatani ba Nife ko Bayarabe ko Babarbare duk Shehu ya hada kansu shi ya fara yin wannan a tarihin duniya anan da yana yadda muke to kaga shi kuma Bature da yazo ya za a yi rusa
amma sa shimfida
kamar yadda ka faɗa to saboda haka da suka zo suka yi wannan tunda su tsarin su na abin da ake kira state modern state ita kuma modern state wato ƙasa irin wadda aka sani ta zamani yadda take tafiyar da abubuwanta ba magana ce ta gado ba wane yayi ko wane bai ba a'a magana ce ta wanda aka ga zai iya ko wanda yake da karfi ya karbe to saboda haka tunda Bature ya kafa wannan ya ce gashi nayi wannan tsari jiha ko kuma ƙasar Najeriya dama akwai jihar Arewa akwai jihar Kudu akwai jihar Yamma akwai jihar Gabas to wannan sune tsarin da Bature ya kawo kuma akwai gwamnatin tarayya guda daya ku annan gwamnatocin jihohi kuma kuna da kananan gwamnati wato ta NA a wurare daban-daban wannan masarautu sai suka zama kamar NA kawai wani sashi ne na gwamnati kowace masarauta da NA dinta kaga NA ta Kano ita kowace a Najeriya saboda girmanta da harajin da take karba
to kafin
masarautun Kano ya fi shugaban kasar Najeriya ma albashi
lokacin da Shehu Usman bayan yayi wafati akwai wanda suka biyo bayan su kamar Mohammed Bello da sauransu da Abdullahi Gwan da makamantansu haka aka yi tafikar da harkokin kamar wato gadan ita kujerar Amirul Mu'minin din da Bature ya zo bayan ya datse wannan abin kuma ya tafi an ci gaba da wancan tsari ne na ya za a dinga shugabantar wannan kujera tun da bayan ya tafi ma dai akwai daular Usmaniya din kuma har yanzu wurare irin su Kano da Zazzau da sauran bangarorin suna martaba ta da girmama ta
yi ai a shekara 1900 kaga Bature ma bai ci Kano ba bai ci Sokoto ba Lugard yayi abin da ake kira proclamation ina can alakoji ya buga
ayyana
yace na karbe mulkin duk wannan nahiya ta arewa daga kogin Niger har zuwa ina ne yace na karbe. To amma tunda bai je ya karfafa karfin mulkin sa ba da zai cire sarkin Bidda sai da ya aika wa sarkin Musulmi yace to yanzu na cire sarkin Bidda zan nada wani ya rinka masa wannan rashin albarkar. To har shine ma sai shi sarkin Musulmi ya rubuta masa cewa kai mu ba ruwanmu da kai tsakaninmu da kai kawai yaki ne ka daina mana wannan shiga katsalanda. Abin da nake so nuna ma shi ma da yazo ba rana daya fara yin wannan abubuwan ba sai da ya kafa mulkin sa ya kafa resident the province da ina a wurare daban-daban sai ya zama cewa idan sarki ya mutu a wannan garin shi bature ne zai nada ba ruwan sa su ga sarkin Musulmi amma da sarkin Musulmi shi zai aiko ya ce na nada wani sarkin Kano.
Na'am.
Ka gani idan nada wani sarki ko an yi zabe an ce ga wanda ake so sai an gaya masa sannan zai iya yadda da wanda yake so amma da Bature da ya zama Bature ya zo shi kuma idan ya canja shi yake baya gaya wa sarkin Musulmi.
Na gani.
Saboda haka su Sokoto da sarkin Musulmi kawai aka basu iyakar Sokoto. To amma bayan daga baya bayan an ba da mulki da sauransu saboda Musulmi suna da alaka da take tsakaninsu sai ya zama ana duban sarkin Musulmi a matsayin shugaban duk sarakunan nan na arewa kuma abun da yake ya shafi musulmin Najeriya da arewa sai a sa shi ya zama jagora. Misali dole idan za a yi azumi sai an samu murya daya ta ce ga a fara azumi lokaci guda saboda azumi yana da alaka da jagoranci.
Na'am. Haka sauke azumi.
Yawwa. Kuma sauke shi da daukansa ya zama sarkin Musulmi yana wannan da duk wasu shawarwari da za a bayar na haɗin kan al'umma kaga shi yake yi kuma shi yake jagoranta su wa'annan sarakuna wannan abun shi ya rage masa cewa shine shugaban sun yarda shine jagoran su saboda me saboda albarka da shi dan hodi ya kafa.
Dan haka za a iya cewa wancan tsari wannan albarka da ka fada har yanzu tana tasiri kenan da muke har yanzu hannun da muke ci tana tasiri a wannan lardi na arewa
kware da gaske. Yanzu wannan azumin da sallah da muke ba saki Musulmi ne fada ba kuma muna bin sa kuma mun yarda da jagorancin sa a matsayin sa na jagora kuma duk sarakuna na Najeriya ma ba ma wai na nan daular Usmaniya ba shine shugaban su duk inda aka je aka ce kai sarki ne wanda yake na asali ba wanda yake sarkin Musulmi ko zai sai dai wasan sai tafiyar sa ko in an zo ana taro da Oni da Obi da Waye da Shehu da sarki ai sarkin Musulmi ne a gaba a Najeriya baki daya. So kaga wannan abun da Shehu ya kafa duk da yake yanzu ba shi da iko na karfi na cewa na kai kaza ko gar kai kaza amma yana da martaba.
Sauraro abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau da ya daidaita mana sauti Robert McLean tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya.
Wasanni na motsa jike dinkin su bata share.